sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25. Mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya muryar arewa ko kuma biyu a Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu Alfa Radio da ke binnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan biyoyihausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdice tare da Sarfilu Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC da masu sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar da shirye-shiryen namu na yau. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
To yau Talata, Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai masu cin gajeren zango ƴan sa'o'i bayan da ta yi tayin koma kan teburin tattaunawa da Amurka. A karo na biyu, Majalisar Dokokin Birtaniya ta yi watsi da shirin Prime Minister Boris Johnson na gudanar da zaɓe da wuri a wani yunkuri na ganin ba a saba ma wa'adin ficewar Birtaniya daga Turai ba. Haka kuma shugaban Amurka Donald Trump ya ce gwamnatinsa na tattauna yiwuwar baiwa 'yan ƙasar Bahamas da mahaukacin guguwa ta shafa takardar izinin shigowa Amurka ta wucin gadi.
Kanin labaran kenan. Yan Shia sun gudanar da jerin gwano da gangami a sassa daban-daban na Najeriya duk da umarnin da jami'an tsaro suka bayar na haramta yin haka. Muna da rahoto bayan labarai. Sai kuma umarnin da kotun ɗaukaka ƙara a jamhuriyar Nijar ta bayar da ya umarci wato a biya 'yan gwagwarmaya diya. Nasiru Batsari zai gabatar da shirin noma, sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aikowa ta hanyar email kamar yadda muka saba. Za ku mu ba ku dama kuma domin bayyana ra'ayoyinku da yamma idan Allah Ubangiji ya kai mu, sai a garzaya shafin mu na sada zumunta domin jin haka. Yanzu dai ga halin da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Yau Talata, Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai masu cin gajeren zango ƴan sa'o'i bayan da ta yi tayin koma kan teburin tattaunawa da Amurka. Wannan shine karo na 10 Koriya ta Arewa ke gwajin makamai tun farkon watan Mayu, lokacin da Koriyar ta koma harba makamai masu linzami biyu bayan dakatarwa da ta yi na tsawon shekara 1.5. Gwajin na nuna yiwuwar Koriya ta Arewa za ta ci gaba da matsawa Amurka lamba, duk da yake ta nuna alamun koma tattaunawar da ta cije tun watan Fabrairu. Da yammacin jiya Litinin, wani babban jami'in diflomasiyyar Koriya ta Arewa ya ce Koriya tana son zama gaba da gaba da Amurka a ƙarshen watan nan. Sai dai babu tabbacin wannan gwaji da ta yi zai kawo tsaiko ga tattaunawar. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi a baya cewa ba shi da matsala da gwajin makamai masu cin gajeren zango da Koriya ta yi a baya, amma bai ce komai ba gwaje-gwajen da ta yi na baya-bayan nan. A karo na biyu, Majalisar Dokokin Birtaniya ta yi watsi da shirin Prime Minister Boris Johnson na gudanar da zaɓe da wuri a wani yunkuri na ganin ba a saba ma wa'adin ficewar Birtaniya daga Turai ba. Johnson ya so a goyi bayan aniyarsa ta gudanar da zaben gaggawa ranar 15 ga watan Oktoba a yunkurinsa na neman samun rinjaye a majalisar saboda ta amince da tsarin na shigar wato na shirin ficewar ko Brexit gabanin babban taron shugabannin kungiyar tarayyar Turai EU. Bayan ƙuri'a ta bijirewa da aka kada jiya Litinin, Johnson ya aiwatar da shirin nan nasa da ake takaddama a kai na dakatar da majalisar dokokin na tsawon makonni 5, har sai sarauniyar Ingila ta gabatar da jawabinta na shekara-shekara ga majalisar dokokin mai kunshe da bayanin shirin ayyukan majalisar da gwamnati za ta aiwatar a shekara mai zuwa. Watsi da batun gudanar da wani sabon zaɓe da majalisar ta yi na zuwa ne 'yan sa'o'i bayan da sarauniya Elizabeth ta Ingila ta bayar da goyon bayanta ga ƙudurin dokar hana Johnson aiwatar da shirinsa na Brexit ba sharaɗi, wato ficewa daga tarayyar Turai ranar 31 ga watan Oktoba ba tare da an zayyana yarjejeniyar rabuwa ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce gwamnatinsa na tattauna yiwuwar baiwa 'yan ƙasar Bahamas da mahaukaciyar guguwa ta shafa takardar izinin shigowa Amurka ta wucin gadi. Trump ya faɗa wa manema labarai a fadar White House jiya Litinin cewa, muna magana da mutane daban-daban masu yawa akan batun. Duk da haka ya ce akwai buƙatar mu tabbatar da cewa duk waɗanda za su shigo daga Bahamas suna da takardun da suka kamata. Masu ayyukan ceto a Bahamas na ci gaba da faman neman gawarwakin mutanen da ke raye a cikin baraguzan da suka biyo bayan barnar da mahaukaci guguwar nan ta Dorian ta yi, a yayin da 'yan sanda suke kira ga mutane da su yi rijistar waɗanda suka ɓace a unguwanninsu. Jiya Litinin, 'yan sanda sun ce adadin mutanen da suka mutu zuwa 45 ne, to amma suna kyauta zaton adadin mace-macen zai ci gaba da karuwa ganin ana dada gano gawarwaki. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Litinin jaridar ni The New York Times da gidan talabijin na CNN sun fitar da rahoton da ke cewa hukumar tattara bayanan sirri ta Amurka tana aiki da wani kusa a gwamnatin Rasha wanda ya taka rawa a binciken da aka yi na cewa shugaban kasa Vladimir Putin ne ya bayar da izinin yin shishigi a zaben shugaban Amurka na 2016. Baki ɗaya kafofin yaɗa labarin na Amurka ba su bayyana sunan mutumin ba, amma wasu kafofin yaɗa labaran Rasha sun yi. A wani rahoton manema labarai, wato a wani taron manema labarai a yau Talata, mai magana da yawun gwamnatin Rasha Dmitry Peskov ya ce sunan mutumin da aka bayyana a rahotannin ya taba aiki a da ofishin shugaban kasa amma ba a wani babban mukami ba, kuma ba shi da ikon aiki kai tsaye da shugaba Putin. Haka kuma Peskov ya ce an sallami mutumin shekaru masu yawa da suka gabata. Baki ɗaya kafofin labaran na Amurka sun ce an fitar da mutumin daga Rasha a shekarar 2017 bayan da yake amincewa da tayin da aka masa na barin ƙasar. CNN ta ce shawarar da aka yanke na fitar da mutumin daga wannan babban matsayi an yanke ta ne saboda damuwa da ake da ita kan yadda shugaban ƙasa Donald Trump da jami'an gwamnatinsa suke ɗaukar bayanan sirri. Daga ƙarshe gwamnatin shugaba Trump ta ce yawan bakin hauren da ake kamawa akan iyakar kudancin Amurka ya ragu da kashi 22 cikin 100 a watan Agusta. Sannan ta ce wannan ya biyo bayan gagarumin haɗin kan da ƙasar Mexico ke bayarwa ne wajen fatattakan masu shigowa ba bisa ka'ida ba. Muƙaddashin kwamishinan hukumar kwastam da kare kan iyakokin Amurka Mark Morgan jiya Litinin ya ce yawan bakin hauren da aka kama ko kuma aka kore su suka koma akan iyakar Amurka da Mexico kimanin 64,000 ne a watan Agusta. Ya ce wannan adadi ya gaza na watan Yuli da kashi 22 cikin 100, sannan ya gaza na watan Mayu da kashi 56 cikin 100. Duk da wannan raguwar masu shigowa ba bisa ka'ida ba, kaman da aka yi a watan Agusta shi ne mafi yawa a lokacin irin wannan cikin shekaru fiye da 10.
To gaida Sarfilu Hashin kuma da karanto labarai. To madan labarin faro takwa a Najeriya inda kungiyar ƴan Shi'a ta gudanar da gangamin ashura a birane da dama na kasar duk da haramta gudanar da gangamin da rundunar tsaro ta yi. Wakilin mu Nasiru Adamu Ilkaya na da ƙarin bayani daga Abuja.
Kungiyar ƴan Shi'a almajirai al-Zazzaki lokacin gudanar da muzaharar Ashura ta 10 ga al-Muharram a wasu yankunan jihohin arewacin Najeriya. Tun kafin fara muzaharar da almajirai al-Zazzaki a kungiyar IMA da takeice suka ce an kashe musu membobi, rundunar ƴan sanda ta fitar da sanarwar cewa duk wani mai son yin gangamin Ashura na iya fitowa kamar yadda Shi'a ke yi a sassan duniya, amma banda ƴan kungiyar IMN da aka haramta kuma ake daukar ayyukanta na ta'addanci ne. Na zanta da ɗaya daga masu magana a madadin almajirai al-Zazzaki wato Muhammad Ibrahim Gamawa bayan kammala muzaharar a lafiyar jihar Nasarawa.
Kamar yadda shi ke da jana ya alƙawari ya yi mana kogin jini da kuma dalar gawo ce a
garin. Muhammad, yadda kake magana ne wani lokacin muna so mu ji ya lamuran suka faru ba kogin jini da sauransu ba, ya lamuran suka faru a wasu sa. Muna da labarin kamar kuna bayanin cewa an samu asarar rayuka.
Misali a Agare sun kashe mutum uku, a Gombe an kashe mutum uku nan ma, a Kaduna an kashe mutum uku, a Imela an kashe mutum ɗaya, sannan kuma a Garenya nan ma an kashe mutum ɗaya. Sannan kuma raunuka kan suna da yawan gaske. A Katsina sai da ba an gama muzaharar suka je suka kewaye gidan Malam Yakubu suka yi ta antiya gas suka yi ta matsawa mutane, amma kuma an ce talakawa na anguwan wayanda ma ba ƴan uwa ba sun harzuka sun zo sun kewaye wajen don su kawo wa ƴan uwa kuma musamman Malam Yakubu ɗauki. To lallai ce alƙawarin da Sokoto jana ya yi ya cika.
Ba alƙawari ba ne Muhammad Ibrahim Gamawa, wannan abinda ƴan sanda suka faɗa tun jiya na faɗa ma sanarwa suka fitar cewa wannan tafiyar ta IMN an haramta ta a Najeriya, ke yasa duk wanda ya fito sun yi gargadi dama duk wanda ya fito yana taka doka ne. Duk da haka Muhammad Gamawa, akwai wajajen da muka samu labari kun fito kun yi wannan muzaharar amma babu abin da ya faru ai.
Eh, kamar mun yi a nan lafiya mahaifar shi Sufeto Janar na ƴan sanda, kuma ma daga kusa da gidansu aka tashi aka kammala kuma lafiya. Ta ce nan inda duk babu lafiya su ƴan sandan ne suka jawo. To an yi gaskiya a garinsu kuma a mahaifarsa kuma a unguwansu, a nan aka tashi kuma a nan aka je aka kammala. Sabili da haka in dama sun ɗauka cewa za a tsoratar da mutane ne, kar a zo a yi abin da aka saba, to gaskiya ba a fasa ba.
Zuwa haɗa wannan rahoto, rundunar ƴan sanda ba ta fito da wata sanarwa kan wani mataki da ya kai ga asarar rayuka ba, ko kuwa a'a. Nasiru Adamu Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Malam Nasir, sai kuma jamhuriyar Niger, inda kotun ɗaukaka ƙara ta birnin Yamai ta umarci hukumomi su biya diya ga wasu jami'an fafutuka da aka kama haɗe da wasu matasa 20 a watan Maris ɗin shekara ta 2018 saboda zarginsu da shirya zanga-zanga ba bisa ƙa'ida ba, matakin da ta tabbatar da hukuncin kotun farko da ta sanar da cewa ba ta same su da aikata wani laifi ba, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Sulaiman Muni Barma ya haɗa mana.
Tun a washegarin zaman kotun da a ƙarshensa alkali ya sallame su daga gidajen yarin da suka shafe watanni hudu saboda zarginsu da gudanar da zanga-zanga ba da izinin hukuma ba, Nuhu Arzika da Ali Idrisa da Musa Cangari da Lurwana Abdurrahman suka ɗauka ƙara saboda cewarsu ba su gamsu da kasanta lalar watanni ukun da kotun ta ce shi ne hukuncin da ya daidai da abin da suka aikata ba. Bayan shafe watanni sama da 12 ana kai ruwa rana a kan wannan magana, kotun ɗaukar ƙara ta birnin Yamai ta wanke waɗannan jami'an fafutuka na gamayyar ƙungiyoyin Cadre de Concertation et d'Action Citoyenne masu ƙin jinin dokar harajin 2018. Maître Lurwana Abdurrahman na daga cikin waɗanda wannan mataki ya shafa.
Duk wani mai ɗali-ɗali cikin ran shi, duk wani mai jin tsoron cewa da in ya zo kogowa ana iya kama shi kasu za a kai shi, to yau na samu tabbacin labarin da wannan hanya da suka bi ta ƙarya ce. Kuma ka zo ka yi kokowa, ka yi jerin wayo, ka yi gwagwarmaya domin ka ɓato hakkinka ba laifi ba ne. To shi ne mutane muke so su gane. Mutane dan suna da rashin ta doka, suna da rashin ta iko, suna biyayya, dan haka suke amincewa su zo su zauna, suna fatan gobe gaskiya za ta tabbata kamar yadda aka yi yau. Ai, abin da muka yi ma kuka, yau kowa a cikin gidan shi, a cikin sana'ar shi, a cikin aikin shi, yana shi a cikin rayuwar shi. Tsakanin shekarar da ta shuɗe ta shekarar 2018 da yau ya san bambanci da addabai.
Kotun ta umarci hukumomi su biya waɗannan mutane diya daga asusun baitul malin ƙasa, kodayake ba ta fayyace adadin kuɗaɗen da ya kamata a biya ɗin ba. Sai dai Nuhu Arzika na MPCR na cewa
wanda ya lahi ya yi taɓa gasa shi ya yi mugun shagoranci shi ya kamata ya biya diya mutanen da ya zalunta. To sai ba haka aka yi ba, tunda ya yi aiki da sunan gwamnati kenan za a sa gwamnati ya ce shi zai biya, amma shi kuma ba a ɗauki wani mataki bisa kan shi ba. To ya kamata a ce wanga abin ya zan darasi a kanmu, don shi muka ce tun can da muke wannan kokowa mun ce mu muna kokowa karantar da al'umma sanin doka, sanin haki, sanin ya kamata a cikin demokrasiya.
Kawo yanzu lauyan gwamnati bai bayyana matsayinsa akan hukuncin na kotun ɗaukar ƙara ba, yayin da ƙungiyoyin na gamayyar Cadre de Concertation et d'Action Citoyenne suka lashi takobin ci gaba da gwagwarmaya don ganin an sallami Sadat Iliya Dan Malam daga gidan yarin mata mai da Abdu Dan Neto da ke kulle a gidan kasan maraɗi, saboda cewarsu ba ƙamshin gaskiya a game da laifukan da ake zargin sun aikata. Sule Umuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To an gode Malam Sule, kada dai ku sha'afa, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka Benin Washington DC, inda agogo ma'anar Washington ke cewa karfe 10:11 da kusan kwata na safe. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka da wannan la'asariya, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin noma tushen arziki, wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To a shirin na yau za ku ji ƙarashin hirar Hassan Umaru Tambuwal da Dr. Salisu Ahmad Gusau akan taron samar da irin kayan amfanin gona da aka gudanar a birnin Badun a kwanakin baya.
Muna ƙara yi ma ma'aikatan nan sai da iri, muna yi musu registration suna ƙara yawa.
A can birnin Yamaima za ku ji ƙarashin tattaunawar Sule Mumuni Barma da Mamman Sani Abdu akan taron bunƙasa noman shinkafa a ƙasar Nijar.
Shugaban ƙasa ya ne kaba musu, za a rage kuɗin wuta, za a rage kuɗin taki, za a bada iri tatacce, kenan an ba su duk abin da ya kamata.
A yi saurare lafiya. To madalla, bari mu ɗauko shirin da kashin ƙarshe na hirar Hassan Umaru Tambuwal da Dr. Salisu Ahmad Gusau akan taron samar da irin kayan amfanin gona da aka gudanar a birnin Ibadan a kwanakin baya.
Mun kofa mun san cewa abinda aka yadda da shi ne duk duniya.
Ta wani fanni ko wani sashi ne talakan Najeriya manomi da yake karkara zai amfana da wannan ma'aikata taku?
Ta hanya mafi yawanci, na farko kusan duk muna ƙara yi ma ma'aikatan nan sai da iri, muna yi musu registration suna ƙara yawa, in suka ƙara yawa kaga ya a ce ko ina akwai su. Sannan na biyu, akwai community seeds producers da muke training, wa'innan mutane ne da suke a karkara, kaga ne suna yin iri suna sayarwa manoma da suke kudu da su. So kusan kowace karkara, kowane lungu, muna da group na manoma inda suke yin irin, kuma muna ba su training, kuma muna ba su encouragement, kuma muna ƙara hada su da manya-manya ma'aikatan nan da suke yin iri domin su koya masu, sannan su yi irin nan, domin manomi ba sai ya tashi ya je nesa ba. A nan gurin da yake yana iya zuwa a ga su wani suna yi ya saya, kaga tatan manomi ya samu sauki na farashi domin ba sai ya kashe kuɗin mota ya je wani wuri ba. Sannan manomi tanan ya san cewa idan ya sai iri wanda ba mai kyau ba, nan kusa da shi ya san wane ne ya sayar masa. Sannan tanan kuma mun tabbatar da cewa manoma sun ƙara samun yadda suke so don su ci gaba da noma kamar yadda ƙasa take bukata.
Misali a wani sashi na jihar Sokoto ana noman albasa.
Na'am.
Shin wannan aiki naku ya shafi albasa? Wato iri akan albasa?
Ai kamar yadda nace maka vegetables, akwai crops,
kan abinci haka.
Yau sannan akwai vegetables. To wannan albasa tana irin duk waɗanda suke cirowa daga ƙasa su muke kira vegetables. To albasa tana cikin waɗannan kayan vegetables, kuma aikinmu ya shafi haka. A gaskiya a farko, saboda act dinmu ba a canza shi ba, dokan ba a canza ta ba, ba mu samu dama mun shiga cikin sashen vegetables da yawa ba. Amma a yanzu, saboda wannan doka ta ƙara mana ƙarfi, ta ƙara buɗa mu, sannan wayannan kayan vegetables za mu ƙara duba su sosai. A Sokoto na san cewa su Aleru, su wuraren Gwadabawa, su Goranyo suna yin albasa da tumatur da tattasai. Duk wayannan abubuwa yanzu za mu sa ido sosai, domin wannan doka da shugaban ƙasa ya samu hannu ba da daɗewa ba, ta ƙara mana ƙarfi, sannan ta ƙara buɗa mana aikinmu.
To ko akwai wata cibiya da kuka kafa a jihohin Najeriya 36 domin horar da manoma a game da?
To a can birnin Yamaima ga kashin ƙarshe na hirar Sule Mumuni Barma da Mamman Sani Abdu akan taron bunƙasa noman shinkafa a ƙasar ta Nijar.
Ta yi kaman ta yi wasa-wasa wadda ba ta abin da tunan mata suna kawo kuka suna cata Nijar gashi. Amma abin da mutane ba su sani ba, ita wannan shinkafa ta ƙasashen waje ake kawowa. Shinkafa ce wadda aka noma shekara 5 shekara 6 sai a sa ta cikin jirgin ruwa tana yawo. Ba a saida ta ba, su can ba su cinta, masu yinta ba su cinta, ƙara kusani masu yinta ba su cinta, sun saida mana mu ƙasashen talakawa a kawo mana a saida mana dauda. To kenan tamu jan saboda an yi ta nan ne shekarar da aka yi ta za ka sayan ta. Shi kuma kyawun nan nata, ruwan nan na damana ta su ne a ciki, su ne bai kamata ka sa ruwa da yawa wurin da kwashin kawar kashi da abin yake. Wadda kake sai fata da ruwa ta bushe kwaram, duk abincin da a ciki ya bushe ya yi ta. Kenan kana sayan dai abu ne ga yana bai da yari na jiki wanda zai gyara jiki, babu wani sanadari a cikin ta. Wannan haka nan ne, in wanda yake so ya bincike ya aika a mishi bincike ya gani. Wannan mun yi bincike, mu ha auna mun yi mun gani ana charge in ka azata musu kilo ma ba ta kai kilo 50.
Me kuke jira daga manoma akan wannan kuduri?
To su manoma dan saboda wannan committee da shugaban kasa ce aza za mu ta mu yi muhawara ko ina a jahohi duk inda ake noma shinkafa. Manoma su sani shugaban kasa ya ne kama musu. Za a rage kudin wuta, za an rage kudin taki, za a bada iri tatacce, kenan an ba su duk abin da ya kamata. Yanzu dole su sai mun koma su saki tsarin noman su, su yi tsari wanda zai sa noman su su ci riba shi. Shinkafa in sun ki sai sai za a yi, sai ta za a yi iri ni sai ya za a yi a fara fata duk shinkafa za a yi Nijar yau ko cikin tafki kai shinkafa. Za a sa ko ina kilo 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 kamar yadda muke sai hacin ga na Rahusa da muke sai haka nan za a kai shinkafa a aza kilo ko ina inda ake noman shinkafa a sai abin da kai a sai ta a kai ta a sarrafa ta a kawo ta a saida ma ƴan Niger da Rahusa haka ne za a yi karan manoma su ne tun yanzu su tsara kansu yadda muke sayan hacin ga wajen kun san fara shugaban gwamnati prime minister muna da wannan abu da ake masa saya kun ga yadda muke sayan haci duk shekara jan ton 1000 ake sai kenan da muke aza kasuwa ana aza sakeli a sai haka za a yi wurin da ake noman shinkafa haka za mu yi ta kenan karan manoma tun yanzu sani su tsara kansu masu noman shinkafa ta tabki wannan su da kansu tsara su za a yi su yi shinkafa a sai a je a sai da a sarrafa a zo a sai da matalakawa da Rahusa kenan shinkafa ta wadata daga nan 2021 insha Allah in mun kai haka nan kun ga mun yi ton 600,700 kenan a Niger ta wadatu kenan ba sai an taya waje an sayo ba kun ji zance da yake.
To jama'a, yau ma dai abin da ya sauka kenan a cikin wannan shirin a madadin ma'aikatan sashen Hausa na murar Amurka a birnin Washington DC da Hassan Umar Tambuwal da Sule Mumuni Barma daga birnin Yamai. Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya.
Toma da lakafin mu ci gaba ga wannan matashiya. Haka yake mu da siru in kunne ya ji gangan jiki ya tsira ga kuma Binta Yero da kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayo da kuma su saurare kuke aiko mana ta hanyar email.
A yau saƙonmu na farko haɗin gwiwa ne da ya fito daga Al-Abdullahi Doron Baga da Umar Kaigaman Doron Baga suka ce kamata ya yi hukumomin Najeriya suke tunkarar matsalar mabiya shiya ta hanyar maslaha da tattaunawa ba amfani da ƙarfi ba. Ko kuma mabiya shiya bai kamata kuke yi wa dokar ƙasa karan tsaye ba, don duk kungiyar da kuka ga ta zauna lafiya to dokokin gwamnati take yi wa biyayya. Sakonmu na gaba shi ma haɗin gwiwa ne da ya fito daga Alhaji Umar Forever da Adam A. Adam Kashuwa, suka ce salam VOA Hausa. Zancen shugaba Donald Trump na Amurka kan batun tattaunawa tsakanin ƙasarsa da Taliban ya faɗa kwandon shara. Maido da hannun agogo baya ne kan batun sulhun tsakaninsa da ƙungiyar Taliban. Mu dai zaman lafiya muke nema a duniya baki ɗaya. Sai kuma sakon da ya fito daga Fatima Sadi Saidu Daura, ta ce salam VOA Hausa. Hakika matakin da gwamnan retired honorable Aminu Bello Masari ya jagorantar na hadakar gwamnonin Zamfara da na Sokoto da na Maradi akan kokarin tabbatar da tsaro akan iyakokinmu hakan yayi daidai. Muna fatan Allah ya sa sanadiyar hakan a samu zaman lafiya mai dorewa, to amin. Sai kuma sakonmu na karshe wanda ya fito daga Abubakar Kawu Girgir, yace salam VOA Hausa. Auren dole da rashin sanin darajar aure su ne ke haifar da yawaitar mutuwar aure a arewacin Najeriya. Saboda haka ya kamata iyaye su rika aurawa ƴaƴansu waɗanda suke so. Malamai kuma su rika faɗakar da jama'a darajar aure, domin aure ana yin sa ne don canjin rayuwa, ba don a faɗa rayuwar ƙarajiya da yau ba. To jama'a, ku ci gaba da aiko mana da sakonninku da ra'ayoyinku. Godiya muke, mu huta lafiya.
To ma da lakafin Sarfile Kintsa ya gabatar da takaitattun labarai ga wannan sako.
Da zamananci ya shawo kanmu gabaki ɗaya, sai muka sukurkuce muka yi watsi da harshe adabin al'adun. Mun kasa gane kan cewa ko da misali ne muka zama a rayuwa, harshen ka shine abin tunkafan ka.
To batun da shirin yau da gobe zai tabo kenan zuwa anjima da zaran mun fice daga wannan zauro, kafin mu kai ga haka ga Sarfilo da tashi muhimman kanin labarai.
To a yau Talata, Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai masu cin gajeren zango ƴan sa'o'i bayan da ta yi tayin koma kan teburin tattaunawa da Amurka. Wannan shine karo na 10 da Koriya ta Arewa ke gwajin makamai tun farkon watan Mayu, lokacin da Koriya ta koma harbin makamai masu linzami biyo bayan dakatarwa da ta yi na tsawon shekara ɗaya da rabi. A karo na biyu, Majalisar Dokokin Birtaniya ta yi watsi da shirin Firaminista Boris Johnson na gudanar da zaɓe da wuri a wani yunkuri na ganin ba a saba ma wa'adin ficewar Birtaniya daga Tarayyar Turai ba. Johnson ya so a goyi bayan aniyarsa ta gudanar da zaben gaggawa ranar 15 ga watan Oktoba a yunkurinsa na neman samun rinjaye a majalisar, saboda ta amince da shirinsa na ficewar wato ko Brexit gabanin babban taron shugabannin kungiyar Tarayyar Turai EU. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce gwamnatinsa na tattaunawa yiwuwar baiwa 'yan kasar Bahamas da mahaukaciyar guguwa ta shafa takardar izinin shigowa Amurka ta wucin gadi.
To a gaishe ka masu saurare da takaitattun labaran, muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin. Sai kuma shirinmu na rana wanda ya kasance na ƙarshe a yau, wato can zuwa da yamma kenan, inda za mu so mu ji ra'ayoyinku kan hanyoyin da kuke gani za a iya taimaka ma ƙananan yara da hare-haren ƙungiyar Boko Haram ke shafa. Za ku iya garzayawa shafinanmu na sada zumunta Facebook ko kuma Twitter domin yin tsokaci kan wannan batu da kuma bayyana ra'ayoyinku. Kuna kuma iya sake sauraron shirin baki ɗayansa a shafinmu na internet voahausa.com. yanzu a madadin Sarfilo da ya gabatar da shirin, wato karanto labarai da Malama Julie da Manadiya da duk waɗanda suka taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin alheri, ke muku fata alheri. Sai kuma a saurari shirin matasa yau da gobe.